Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa. Kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Niger da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Talata shirin yau da gobe ina tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla inda a yau ma 7 ga watan Nuwamba na shekarar 2023 zan yi magana ne akan matsalar fyaɗe. Mana rahotanni akan yawaitar matsalar fyaɗe a Najeriya da Niger. Sannan kuma mun leƙa Zimbabwe. Baya ga haka kuma za mu ziyarci filin ƙwalamar mu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne daga Najeriya inda masu fafutukar kare haƙƙin mata ke kokawa da yadda al'umma ke yin shiru a lokuta da dama idan an samu matsalar fyaɗe, lamarin da ke ƙara yawaitar matsalar. Alassan Bala ya haɗa mana wannan rahoton.
Daga fuskarta za ka fahimci cewa tana cikin damuwa da tsoro. Muryarta ƙasa-ƙasa ba ta fita sosai. Hakan ya samo asali ne kamar yadda iyayenta suka ce tun bayan da wani matashi ya yi mata fyaɗe. Duk da cewa Adama, wanda suna ne da muka bata, ta ce ba ta fuskantar tsangwama a unguwa da ma makaranta, hakan bai hana ta zubar da hawaye ba yayin da take kokarin faɗa mana abin da ya faru. Adama, wacce bata kai shekaru 10 ba, ta ce matashin wanda makocinsu ne ya mata fyaɗen sau 7 kafin ta sanar da innarta kasancewar mahaifiyarta ba ta tare da mahaifinta. Mahaifin Adama, wanda muka bashi suna Ado, ya ce shigar da mutanen da yake ganin mutunci cikin maganar yasa ya janye daga nemawa ƴar tasa haƙƙi a kotu.
Mutane, duk da dai mutane sun shigo maganan a yi haƙuri da sauransu, su karan kansu hukuma ɗin ba su so a saki maganan ba. Amma yanda aka samu kaina na yadda cewa to na janye maganan, na kuma yafe nauyin duk ɗawainiyar abubuwan da aka yi iyayen duk su suka yi. Asibitocin da aka je duk su suka ɗauki ɗawainiyar komai da komai.
An samu ƙaruwar wannan matsala ne tun bayan da gwamnatin tarayya ta kulle gari a lokacin da coronavirus ta yi ƙamari. Jami'a a ƙungiyar kare haƙƙin mata a Najeriya RAFA, barista Esther Onda ta ce ana samun ƙaruwar masu fyaɗe saboda rashin hukunta waɗanda suka aikata da kuma yin shiru da iyaye da ma su waɗanda aka wa fyaɗen suke yi.
Rape is on the increase now for different.
Akwai dalilai da dama da suka sa ɗabi'ar fyaɗe ke ƙaruwa. Babban dalili shine ɗabi'ar yin shiru, musamman yadda ba a hukunta waɗanda suka yi fyaɗe. Idan mutum ya yi abu ba hukunta shi ba, zai ga kamar ba wani abu ba ne. Amma idan aka hukunta mutum, ina da yakinin cewa zai taimaka wajen rage ko kawo ƙarshen yin fyaɗe a yanzu.
yara da dama irinsu Adama na cikin damuwa, wasu kuma na fama da tsangwama saboda matsalar fyaɗe ga ƙananan yara da ke ƙaruwa a tsakanin al'umma, musamman a ƙauyuka da ke kusa da birane. Wannan ya sa masana sanin hulɗoɗin jama'a ke jan kunnen al'umma da su sanya ido kan ƴaƴansu. Alhassan Bala, taskar VOA daga Abuja, Najeriya.
Yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Fyaɗe dai wata matsala ce da ke ƙara ƙamari a Nijar, musamman yadda ake cin zarafin mata da ƙananan yara ta hanyar fyaɗen. Sannan kuma yana nema zama ruwan dare a ƙasar. Ga rahoton da wakilin Muhammad Mahmud ya haɗa mana.
Sannu a hankali matsalar fyaɗe na ci gaba da yawaita a Nijar, inda kusan a kowane lokaci akan bankaɗo mutanen da ke yi wa yara ƙanana waɗanda suka haɗa maza da mata fyaɗe. Wannan wata uwa ce da aka yi wa yariyarta 'yar shekaru uku fa'e ta bayyana yadda al'amari ya faru.
Ni na gani da idona, saboda ni na aike ta ta dudo kashin kananta, kuma karan kaman cikin gidanmu ne, makwabtanmu ne kusa da mu, duk akwai mutane a gurin. Na leƙa in je in gani ta jima ba ta dawo ba, na ɗauka wasa take yi. Ina zuwa na iskoshi bisan ta zabura ya tara ka. Da ya tara ta yi warto rigar shi da ya shimfiɗa ya aga ta bisan, na biyo shi ina kiran jama'a su taimaka mini ga wanda ya fito, nike ta gudu da ni da shi. Da na zane na sille ya jeho ni da takalmi. Na sun kuwa ɗaukan zane ya tsaya kalle ni, na kalle shi na baro shi na tafi su lalle na ga huskar shi, saboda ko yanzu in na gane shi na ce wanda shi ne. Tun da dai da ya tsaye na kalle shi ya kalle ni, sannan muke ta gudu da ni da shi. Sai da na wanke mata majini kana na ɗauko ta na taho da ita. Na zo nan da ita aka mini magani, suka na ce musu zan tafi komsayya, suka ce to bari su hara mata magani kafin in tafi gurin ɗinku. Suka mata magani na tafi komsayya, daga tun da dai tana mini kuka haka guri yana mata ciwo, in na sa ta ruwa ko wanka ko ta yi fitsari tana kuka. Ko yanzu in ta yi fitsari ko kashi na sa mata ruwa na wanke mata tana kuka zahi take.
Ita ma malama Rabi wacce aka yi wa yariyar ta 'yar shekaru biyar fa'e ta bayyana halin da yariyar take ciki.
Ta zagaya tare da yara tana kofar gida sai ya kiranta, ta fita a guje, ta fita ta tafi gurin shi. A nan nan layin da ta fita nan cikin layin mu ne gani akwai wani kangon gida, nan ya sa ta za ta yi kuka, ya ce mata kar ta yi kuka, in ta yi kuka yana yanki mata baki. Ta tafi wurina, da ta taho ba ta yi kuka ba sai da ta shigo nan gida. Da muka kalle ta a yanayin da muka ganta da kayanta a hannunta haka, da rigarta rauni da hijabi da mun nasa mata da sahi, da rab ɗinta da hijabinta a hannu, da wandanta dan silba a hannu guda, gaba ɗaya jikinta ya yi fari fat, ya sa ta cikin laka ta baya ni ma ya tabata, ya tabata ta baya.
Al'amarin fa'e a jihar Agadez na neman ya zama ruwan dare, inda har a makarantun boko akan samu masu yi wa ɗalibai fa'e. Malama Hafsatu ta bayyana yadda ta iske wani mutum yana yi wa ɗalibi da ke aji hudu a makaranta fa'e.
Fitsariya matsayi ne na kewaya in ta hidushi, na zamna daga bayan bango nake yin fitsari kawai, nake jin ƙara ana kiran dan Allah ka bar ni, dan Allah ka bar ni. Sai na leƙa cikin dushi, leƙa gara nake cikin dushi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, abinda na gani da na fito ma na yi magana kawai sai tsaye bige ni ci yaran wancan ya tsere. Sai na ce wancan kai taso zai sa wannan shi, ce kaka sa wanzu zo mu tai shira, ce mu tai wurin da sai ce bani in sa wannan dan ja wannan shi, ku zo nan wurin directors kin ce da kin ji abin da ke faruwa. Yace shi kora shi da bulala, yace mishi in bai fudda wannan shi ba kaza kaza dai zai bashi kashi. Ya gudu ma abin da dai aka bige shi yara, tun da ya bige shi da bulala mun tai likita aka tura mu hospital, ku zo nan komsiri yanzu muka shi yaran ziya ta hira an mishi examen dai yana ya kai shekara goma dai.
Fa'e dai yanzu babbar matsala ce, lamarin da yake ci ma iyaye tuwo a ƙwarya.
Iko ya ɗauki mataki kenan, wanda ya aikata abun nan in an kyale shi zai ƙara aikatawa, saboda yau in ba a hukunta shi ba kenan gobe ma ba wa dariya wani zai wata zai ma. To mu shi ne muke so a kawo ƙarshen abu, iko ya ɗauki matakin irin waɗannan abubuwa su bar faruwa.
Gaskiya abin yana bada tsoro, kuma akwai tausayi. Ru yanzu ma'aikwa bisa ɗiyansu gaskiya sun sa ido.
Ko kanmu ga uwaye su rinka fremon kulawa da wannan haraka.
Yanzu har mun kai man tsoro ya kama mu, ba mu yarda da kowa ba. Duk in an ce maka kana da ɗiya mace ko ɗiya namiji ɗan ƙarami, ba ka yarda da kowa ba, har ya kai ma kai ko cikin gidan kuma in dai kana ganin yariyar ka tana kusan ɗa namiji ba ka yarda da shi ba.
Ƙungiyoyin mata dai na aza alhakin haɓakar matsalar akan rashin doka mai ƙarfi. na hukunta waɗanda ke aikata laifin, inji Azzara Alitan, shugaban kungiyar mata a Agadez.
Abu ne da shike baka sai da zaka fadi gare shi, dan dai wannan ya bunkasa ne sosai ma yanzu a cikin garin Agadez, di ba wajen mace yarinya goma sha wani abu, wannan abin yayi yawa kenan. Yanzu galgarin da muke mu dai da sunan mu na uwayen yara kakanni, da muna galgari ga uwaye da ya da mutane uwaye dai su doki matakai wanda shike kamar aikin yarinya haka, bai kamata ba a ce a aike ta, yanzu a doki mataki wanda shike asal lokacin da ake aikin ta, kuma in so ne sa muka a aike ta ita kadai. Shi dai mu dai ta kungiyar mu haka nan ne dai yanzu muke kwatanta mutane. To akwai kira da zamu yi na wajen gwamnati ita ma, waɗannan mutane waɗanda an ka samu an kai sa an ka sa hannu bisan su, a doka ta bige su da kyau, inda wani in zai gani shi ma sai ya ji tsoro, waɗanda kuma ba a samu ba su ma a neme su, a buje enquete a gani wanga abu daga ina ne. Shi dai ya kamata gwamnati ta sa hannu sosai game da wannan haraka, ayi protection kin mutane, a samu a kare su, a kare haƙin mata, haƙin diya mata.
Matsalar fa'i da cin zarafin mata na ci gaba da karuwa a jihar Agadez, inda ma'aikatar da ke kare kananan yara ta bayyana cewa daga farkon watan Oktoba zuwa ƙarshen sa an samu rahotannin fa'i akalla 42 da aka yi wa yara kanana a cikin jihar Agadez. To sai dai ma'aikatar ta ce tana kulawa da lafiyar yaran da aka yi wa fa'i domin kare su daga kamuwa da wasu cututtuka. Suleiman Isaka, jami'i a ma'aikatar da ke kula da kare kananan yara a Agadez.
Ba abu bane sabo fa wanda ake gani cikin jihar Agadez, abu ne wanda dama da kwai shi, abu ne kuma kamar al'amari ne in ya faru da wuya ake bayyana shi, kuma da wuya yake kaiwa ha ai porte plan. Komisariya da gendarmerie abokan aikin mu ne, surtout brigade kin su mai kula da mata da yara, din fuwa kai da kwai irin wannan al'amarin ya wakana, suna kiran mu, su suna aikin su na su yi bincike su gani yaya aka yi abun, kuma wanda yi abun in ma an ha'a bidai sau da kawo ha'a kama shi, ko suna aikin su wannan nasu, mu ma muna aikin mu na protection.
To menene matakin farko a matsayin agajin gaggawa ga yaran da aka samu aka yi wa fa'i?
In kakin suka zo gare mu da kwai abin da muke cema dabor prise en charge medical d'urgence, dokan nauyin wanda abin ya sama na gaggawa bisa kan kiwon lafiyar shi, bisa kan binciken lafiyar shi, baske irin wannan abin suka faru wata ran wanda suke yin shi suna sama wanda aka makin cututtuka iri-iri. To da kwai abin wannan shine aiki na farin wanda muke yi, mu kai yaro likita a diba a gani yaya aka yi, in ya so in kuma a bashi duka abin da ya kamata a bashi komsuwan mediko, wannan abu shine na farin da muke yi. Bancin shi kuma abu ne in aka yi shi kamar yana tada hankalin yaro sosai, ka gane ko, don ka shi ma da kwai abin da muke ce ma appui psychologique, muna da abokan aiki mata da maza psychologue wanda suke tattaunawa da yaran da yaro ko kuma da yarinya ko kuma da daddai wanda abin ne ya sama, don suna tattaunawa da su don abin nan da suka yi fever, abin nan da suka ya same su kamar su taimaka musu sannu abin nan kamar kai ya zama musu wata matsala a gaba. To wannan shine muke cewa appui psychosocial, lulu social shi kuma yana shahwar duk famikin yaro, baska wannan abin in ya faru ba wai wata ran yaron kawai ba yake damuwa, har famikin shi ko kuma environment kin shi. To duka wannan na bisa nauyin mu yake mu service de protection ni bi sau da kafa dabor bisa kan cewa ke yaran nan ya samu suwan na likita ingantacce, kuma da famikin shi ma an musu dai kamar CV da accompaniment kin da ya kamata a musu don wannan problem kin dai ai atuniye kin abin ga kin problem kin.
To kamar anan ma'aikatar wani matakai kuke dauka idan irin hakan ya faru?
Matakan shi ne mu san da cewa ke kamar duka wanga procedure kin an yi su, an tayi an kai mutum likita, kuma an tahi an gaya ma iko, wane ne iko? Gendarmerie ko kuma me ake ce mishi ko kuma police, suna da brigade kin su ta mineur. Abin in ya kai har an samu otor kin abin a lokacin nan su suka yi da aikin su, su yi transfer kin shi au niveau du abin ga parquet au tribunal, dan a mashi hukuncin abin da ya bisa kan abin da ya yi. Bisa kan aikin mu dai mu yanda muka wadi shine kamar dokan nauyin yaran da abin ne ya samu bisa kan fannin likita, bisa kan fannin accompagnement psychologique. Wannan shine vraiment aikin mu anan ma'aikatan mu ta kula mai kula da kare haƙin yara.
A Agadez irin wannan abubuwan sun sha faruwa kuma ana boyewa.
Irin wanga al'amarin severic wataran cikin fami ne yake faruwa. Kuma in ya faru kamar ba a so a bayyana shi, baske ya zama kamar insulto da abin kumya. ka gane ko ba a so a bayyana shi to kuma rashin bayyana shi kinnan shi zai sa wanda yayi gobe ya saki parce que ya ga yayi shi yau ba hukunta shi ba mai komai ba kenan gobe ma yana iya sakewa rashin bayyana shi yana kawo illa sosai ga yaran kansu menene yana kawo illa parce que abu ne tanku yaro bai samu ba accompaniment din da yake so abin gaban zai damu shi in yi dame shi gaban nan yana kai shi wata ran har ga hauka to shine yasa muke cewa irin wannan abun kaman mutane su bar shiru da su wata ran sai fara yanda muka hodi kaman cikin family ne sai ayi shiru me for example cikin unguwa in ma wasu sun shi su da kansu ba wani abu ne ba ba a cewa in kuka ce kuka hodi commissariat ko gendarmerie ba a cewa wani ne zai hodi a'a me umunsu dai za a san da cewa ke yaran nan duk abin da ya shafi hakkin shi an mishi garantirkin su parce que yaro ne wanda aka ci zarafin shi kuma cin zarafi vraiment abu ne babba wanda maikwanta suna jiba shi kuma ana hukunci sosai bisa kan shi surtout cin zarafi bisa kan yara jawo hankalin da muke so mu ma uwaye dabor uwaye su kula ba ma wai bisa kan yara ba mata kawai bisa har bisa kan yara maza irin wanga abun hwaɗi yana samun su to uwaye da Allah su kula da yaran su ina suke tafiya ina suke in sun hita ina za su tafiya tare da wasu suke tafiya duka irin abubuwa ina su in suna uwaye suna kula da irin wannan abu to abin zai dan rage karfi kuma community menene community yau yaro na kowa ne in irin wanga abun ya samu yaro ko uwaye sun shiru kai makwabci ka san da wannan abun kana iya for example ka je ka hodi ka je wurin mai kwanta ka hodi ba wanda zai cewa kai ne ka zo ka hodi mu ba dan saboda kun ba muke ja hankalin mutane ba su kona ba dan mu san da cewa ke lalle duk abin da ya shahi dokar da wurin yaran nan an yi shi eh parce que in ba a yi shi ba inda na hodi yaran nan zai shiga cikin wani al'amari wanda ba a so ya shiga cikin shi can gaba kwa to shi yasa muke so mutane ko ba ku tai commissariat ba in dai an ji irin wannan abubuwa kuna iya zuwa a sirrance cikin ma'aikatan mu ku zo ku ga mu a lokacin nan zamu ga mu abokan aikin mu police ko gendarmerie in yaso su tai su bincike har in Allah ya sa dai an samu otorikin irin wannan abubuwa a samu a hukunta su dan kar gobe su sake bisa kan wasu yara
su wane ne aka fi samu da irin wannan laifin latija ne ko hadda matasa ciki
babu inda ba a samu su wata ran yaran ne za su ma yaran wasu latijawa ne
to ko me ake nufi da fa'e da ma irin dokokin da kasar Niger ta tana darma waɗanda aka samu da laifin aikata fa'an Hamma Yahayya masanin dokoki a kotun ɗaukaka ƙara ta jihar Tawa
daga cikin laifuka waɗanda aka tana da ake cewa infraction contre les mœurs kamar laifuka wanda suka shahi al'adudinmu wanda suka shahi kaman abinda ake cewa determinant de mineur attentat à la pudeur donc laihuka ne wanda ke da nasaba daga cudanya maza da mata wani lokaci cikin ana so wani lokaci kuma ba cikin ana so ba to shi hwade lalle laihi ne cikin mayamai laihuka wanda ake cewa crime wanda code penal kenan sashin laihuka gundin wanda ke tanadin laihuka na kasa wanda muke cewa code penal da ya tsara ya tsaida a cikin ayoyin dokar shi na 283 da 284.
Koshin a shari'ance me ake nufi da fadi?
Abin da ake nufi da wade lalle duk abin da ya zan na cudanya ne tsakanin mace da namiji ko namiji da namiji kamar an ce saduwa cudanya kenan idan ya kasance an yi shi ko ta wace hanya ya kasance kuma an yi shi da ƙarfin tsiya kenan an yi wanda violence ƙarfi ko an jilasta shine contrant kamar an jilasta mutum ka nemi mutum ne da ƙarfi a tare da ya so ba da amince shi ba ko kuma an doke makami an yi wanda shi dan a sa dole mutum ya yi amfani da mutum ko ya sadu da mutum ko kuma an kwari mutum yana cikin wani hali ko kwana ko dai yana cikin wani hali wanda kawai an zo mishi yadda ba yadda zai ya kare kanshi ce doka ta ce shine ake ce ma hwaɗe
su wane ne suka fi aikata wannan mummunar tabi'a
to hwaɗen nan lalle ana iya yin shi namiji na iya yin ma mace shi mace ma tana iya namiji ana iya yin shi saman yaro karami ana iya yin shi saman babba ana iya yin shi saman yarinya karama ana iya yin shi saman tsohon mace idan ya kasance lalle wannan abubuwan an yi su to duka wannan shi ne aka ce laifi ne na hwaɗe
to idan wannan laifin ya abku me doka ta ce
idan wannan laifi ya abku ita doka ta 284 na shi kundin laihuka da muke cewa code penal ya ce to wanda duk aka samu da wannan laifi na hwaɗe ana kama shi kason shekara 10 zuwa shekara 20 kenan a takaice nan idan ya kasance an yi hwaɗen bisan mutum babban mutum to sashi na biyu na shi wannan aya ta
84 ta ce tsoron lokacin da aka yi wannan kwaɗin idan ya kasance an yi shi saman yaro wanda shekarun shi ba su kai shekara 13 ba shine minor de monde 13 ans in ya zama mace ta ko namiji idan an yi wannan kwaɗin saman wanda bai kai shekara 13 ba lalle doka ta ce a kama mutum hukuncin kaso da shi daga shekara 15 zuwa shekara 30 doka ta kace lalle kun gani kwaɗe lalle babban laifi ne wanda doka ta yi tanadin mugun hukunci a kai ne.
A nasu bangare malumma daga addinai daban-daban a Nijar sun nuna takaicinsu dangane da yadda wannan matsala take ƙara kamari tare da kuma bayyana ra'ayoyinsu kan dalilan gurɓacewar al'umma da kuma irin matakan da addinai suka tanada domin tunkarar irin wannan matsalar idan tabbayyana a cikin al'umma. Sheikh Abbas Yahiya, Sheikh Malami a Agadez.
In an ce faɗe cikin musulunci abinda ake nufi da shi abu ɗaya ne faɗe abinda aka sani shine namiji ya tilasta mace bisa ga yin zina abinda ake ce mafaɗe a cikin musulunci kenan amma yanzu yana da fassarori da yawa tunda akan hada har namiji ya nemi namiji wanda bai kai ba saboda su nasaru sun ce faɗe su abinda suke nufi da shi ayi zina ko kuma ayi me ake cewa madugo ko kuma ayi luwadi da mutumin da shekarun shi a wajen su bisu kai ayi haka nan da shi ba to mu wannan wajen mu shi ma kuskure ne ba shi bane ake ce mafaɗe mace komi girmanta komi shekarunta mutiye mata wayo ya istidrashinta ya bata me ake cewa ya firgita ta har ya kai ga inda za ya yi zina da ita to wannan addinance shi ake ce mafaɗe to saboda shi ita zinata da kanta wadda ake yi cikin so da yarda ma ka gane ko Allah maɗaukakin sarki ya haramta ta ya ce wala taqrabu zina ko innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ya ce ka kusaci zina saboda alfahsha ce kuma mummuna hayya ce wannan ta so da yarda ma bale wadda za a cilasta ma mutum a yi mishi ita ta wata hanya wadda yake ba ta son shi ba musamman yaro karami ko yariya karama wannan ɗaya kenan. Na biyu kuma addinin musulunci ya tanadi hukumci ga wanda yake aikata irin wannan in mutum ya saci yariyan mutane ya mata faɗe to addinin musulunci ya ce a yi mishi hukumci irin hukumci na mutum wanda ya yi zina in ya zama na mai arme ne kenan a jefe shi in ba mai arme ba ne a yi mishi bulalle an gane ko to sannan ita maccen in cilasta ta aka yi a cikin addinin musulunci babu wani hukunci da zai hawa kanta amma akwai ma wani abu da za a bata kambacin an cilasta ta an yi masa faɗe ba tare da santa ba saboda haka imamu malik da imamu al-lays ibn sa'ad da imamu shafi'i sun ce in mace ce ya washe daga hukuma ta samu mata sadakin mace mai kama da ita wato wajen mutumin wanda ya mata faɗe a kama shi a kamo sadaki na mace irin ta a wajen shi to wannan shi ne aka sani da faɗe amma yanzu wanda ake yi ya zan wani abu da ake ce ma hiraba hiraba kamar wani abu ne mai kama da fashi da makami saboda wani lokaci ɗauke mutum za a yi a tayar shi wani wuri a ɓoye shi ba a da labari kuma a rinka nuna mishi abubuwa na ban tsoro ko makami ko wuka ko wani abu to wannan masu yin wannan in ta irin wannan yace suke yi to su ko ba su yi zina ba bale in sun yi ta wannan in an kama su su ana musu hukumcin dan fashi da makami ne ka gane ko hukumcin dan fashi da makami a kashe su ko kuma a rataye su ko a tsire su daidai gurgudan jarimar da suka aikata wannan kenan sarahuma kullum ita ce Allah yake azama yaunin kare lahiya da mutunci na mutanenta saboda haka ya waje ba idan hukuma ya bude bai kamata a ce abinda da ba a sani ba cikin irin waɗannan yankuna namu har a ce yau a cikin wata guda a iya aikata irin shi har so 40 kaga wannan hakika mu wajen mu sakaki na magabata ya yi yawa kuma abin da ke kawo haka shine rashin zartar da hukumci mai tsanani game da mutanen da ake samu sun aikata wannan abu kasan shi dan adam Allah shi ya shi fi kowa sani shi in ba da ganin rada kamar firgitarwa to bai barin aikata abubuwa wanda yake na banda an gane. Saboda haka ya kamata idan an kama mutum wanda ya aikata irin wannan aiki, to a maida shi ibratan lil mu'tabiri, ya zan wa azuma ga saura waɗanda ba su riga suka yi. In shawa ce tamma ɗan adam yawa har ya hauka ce bai san me zai, yana neman yara ƙanana maza da mata, to ai akwai mata ga sunan kamar yadda Allah ya ce cikin Alkur'ani, ya ce ma mutanen Annabi Lut, ya ce ha'ula'i banati hunna atharu lakum, ga mata nan su ne mafi tsarkaka da mutum ya rinka aikata wannan abubuwa na banna.
Hukumomi a Nijar dai na cewa suna iya bakin kokarinsu akan matsalar, abin jira a gani dai na zama yadda matakan 'yan mulkin ka iya shawo ka annobar da ke neman komawa ruwan dare ga duniya a kasar bisa hujjoji iri-iri. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
Kafin mu karkare shirin namu, za mu leƙa Zimbabwe, inda hukumomi suka ce fiye da kashi 1/3 na 'yan matan ƙasar na yin aure kafin su kai shekaru 18, kuma a wasu yankunan fiye da rabin su yara ne. Masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun yaba da sabuwar dokar haramta auren yara ƙanana a ƙasar a karon farko. Ga rahoton Columbus Mabhunga.
Portia Nubhula, 'yar shekara 19, ta fito ne daga yankin Mbere kusa da kan iyakar Zimbabwe da Zambia da Mozambique. Ta ce an yi mata fiya ɗaya da take shekara 15 akan hanyarta zuwa komawa makaranta, inda ta samu juna biyu, sannan aka tilasta mata auren wanda ya yi mata fiya ɗin. Auren mu ba son raina ba ne, iyayena ne suka tilasta ni. Ni mai kokari ce sosai a makaranta, amma maza sun lalata rayuwata. Lamarin nata ba sabon abu ba ne, in ji masu kare haƙƙin yara. Babban abin da ke haddasa auren yara a nan shi ne yara suna tafiya mai nisa zuwa makaranta, kimanin kilomita 12 ko 13 tafiya da komowa. Don haka yaro yakan daina zuwa makaranta tunda babu wani abu kamar horarwa na kafinta ko ɗinki ƙarshenta sai dai ta aure. Masu fafutuka da ƙungiyoyin masu zaman kansu suna aiki tare da gwamnati da rage auren yara a Mbere a lardin Mashonaland ta tsakiya, inda fiye da rabi, wato kashi 50.1 cikin 100 da 'yan matan ke yin aure kafin su cika shekaru 18. Muna gudanar da kamfen ɗin wayar da kan jama'a a irin waɗannan tarukan a matsayin wata hanya ta rage matsala auren yara ƙanana. Muna yin waɗannan kamfen ɗin ne tare da haɗin kan iyaye da 'yan mata da kuma koya musu game da 'yancinsu da jima'i da haihuwa. Ana zargin shugabannin gargajiya da ƙarfafa ma wannan al'ada ko kuma su kauda ido. Chief Tsunga, wani shugaban gargajiya a nan, ya ce yana hukunta iyayen da suka aure da 'ya'yansu ta hanyar cin tararsu. Kai yaro asibiti idan yaron ya yi rashin lafiya, wannan wajibi ne a yi wa yaron. Don haka muna saduwa da iyaye akai-akai, kuma har ila yau akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke wayar da kan jama'a. Masana harkokin shari'a sun ce sabuwar doka da za ta haramta aurar da yara ƙanana ka iya taimakawa wajen magance matsalar. Akwai kibi da aka samu dangane da ainihin lokacin da mutum zai aure a hukumance, sai dai akwai buƙatar a sake fasalin dokar laifuka ta shari'a, inda za ta ɓullo da wata doka ƙarara wadda ta tanadi auren yara a matsayin laifi, kuma gabatar da ka'idojin yanke hukunci ga masu aikata laifin aurar da yara ƙanana. Portia Nubhala tana fatan sauran 'yan mata ba za su shiga irin halin da ta jure ba, wanda aka samu da laifin a ƙarƙashin sabuwar dokar auren ƙananan yara za su fuskanci zaman gidan yari na tsawon shekaru 10, duk da cewa masu rajin kare haƙƙin yara na neman a yanke masa hukunci mai tsauri fiye da hakan.
To masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa wato Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.